sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da ma sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 13 ga watan Agustan 2021. A cikin shirin namu na wannan lokaci, muna dauke da rahoto kan yadda ofishin kididdiga na Najeriya ya fito da rahoto kan rarar kuɗin da kasar ta samu har naira biliyan 512 a cikin watanni uku kacal. Sai kuma jamhuriyar Niger, inda aka gudanar da naɗe-naɗen mukamai a ma'aikatar kuɗin kasar da nufin maye gurbin wasu jami'ai da aka garkane bisa zargin cin hanci. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal yana tafa da rahoto na musamman, sannan daga bisani shirin labarin wasanni ya biyo baya. Amma kafin ku ji waɗannan duka, sai kun ji labaran duniya daga Muhammad Hafiz Baballe.
Jama'a assalamu alaikum, ga sauran labaran duniya. A yau Juma'a, kungiyar Taliban ta ce har-haren da suka kai cikin dare sun kame manyan biranen larduna 5 na Afghanistan, waɗanda suka hada da Kandahar ta kudu da Herat ta yamma, daga har Inawa ta arewa maso gabas da Lashkar Gah ta kudu da kuma Ghazni, birni mai matukar muhimmanci. Karbe manyan biranen ya taimakawa 'yan Taliban akan kananan biranen lardunan da ke kewaye, ciki har da Tarin Kot, babban birnin lardun Uruzgan ta kudu, da Firisko, babban birnin Gohor na tsakiya, da Paul Il Alam, babban birnin lardin Logar na gabashi, wanda nan ne mahaifar shugaba Gani. Wani jawabi da kungiyar Taliban ta fitar a hukumance ta yi ikirarin kame waɗannan birane, kuma gwamnatin Kabul ba ta kalubalanci wannan ikirarin ba. A hakikanin gaskiya ma gwamnan Uruzgan ya fitar da wani jawabi ta faifan bidiyo, yana cewa shugabannin kabilu da shugabannin siyasa sun buƙaci da kada ya yi ƙoƙarin ja da 'yan Taliban don kaucewa zubar da jini, don haka ya mika iko zuwa ga Taliban. Kungiyar Taliban ta tabbatar yau Juma'a cewa ta kama tsohon gwamnan Herat Ismail Khan tare da wasu manyan hadimansa, ko da yake daga bisani sun ce an saki Khan. Hukumar kula da manyan guguwa ta Cuba ta rawaito da sanyin safiyar yau Juma'a cewa mahaukaciyar guguwar Fred za ta zubar da wa makon ruwan sama a gabashin Cuba. Mahaukaciyar guguwar ta Fred tana tafiya ne tare da iska mai ƙarfin kilomita 55 cikin sa'a guda. Hukumar ta ce ana sa ran Fred za ta rage ƙarfi a cikin kwanaki masu zuwa, kuma tana iya zubar da ruwa a wani lokaci yau Juma'a. Masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran mahaukaciyar guguwar Fred za ta nausa ko kuma kawai arewa maso gabashi da tsakiyar Cuba zuwa daren yau Juma'a, kuma za ta kasance kusa da Florida Keys da kudancin Florida a ranar Asabar. An kuma yi hasashen cewa Fred za ta kasance kusa da gabar tekun kudancin Florida a ranar Lahadi. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka, wato FDA, ta ba da izinin yin allura ta uku ta rigakafin COVID-19 ta Pfizer ko Moderna ga wasu mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi. Makaddashiyar kwamishinar hukumar Dr. Janet Woodcock ta faɗa a cikin wata sanarwa daren jiya Juma'a cewa hukumar FDA tana da masaniyar cewa musamman mutanen da garkuwar jikinsu take da rauni suna da haɗarin kamuwa da rashin lafiya mai tsanani. Woodcock ta ce sauran mutane da suka karɓi cikakkiyar allurar rigakafin suna da cikakkiyar kariya, kuma ba sa buƙatar ƙarin wata allurar rigakafin COVID-19 a wannan lokaci. Sai dai masana kimiyya sun yi ta muhawara ko za a bada ƙarin allurar rigakafin COVID-19 ga wasu mutane da garkuwar jikinsu take da rauni, kamar waɗanda aka yi musu da shan wani ɓangare na jiki ko masu cutar kansa. Wani bincike na kwanan nan da Jami'ar John Hopkins ta yi ya gano cewa da yawa daga cikin marasa lafiyar da aka yi wa da shan wani ɓangare na jiki suna da kariya kaɗan ta ƙwayar halittar jiki bayan sun karɓi cikakkiyar allurar rigakafin biyu, amma allurar ta uku za ta ƙara musu kariya. Yau Juma'a, sakataren tsaron Birtaniya Ben Wallace ya yi gargaɗin cewa ƙasar Afghanistan tana fuskantar haɗarin rugujewa, kuma ya yi hasashen cewa ƙungiyar Al-Qaida za ta sake bunƙasa a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. A daidai lokacin da ofishin kididdiga na ƙasa ya fitar da rahoto da ke nuna cewa Najeriya ta samu kuɗi har naira biliyan 212 da 'yan kai a cikin watanni uku kacal. Sai ga rahoton Bankin Duniya ta ce Najeriya ita ce ƙasa ta biyar a ayarin ƙasashen da ke yawancin bashi. Wani abu da ƙwararru da 'yan fashin baƙi suka yi nazari mabambanta a kai. Ga rahoton wakiliyar sashin Hausa Madina Dauda.
Wannan rahoto na Bankin Duniya da ke cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyar a cikin ƙasashen duniya goma da suka fi cin bashi bai zo wa wasu 'yan ƙasa da daɗi ba, duba da cewa wani rahoto makamancin wannan daga ofishin ƙididdiga ta Najeriya na nuni da cewa ƙasar ta samu zunzurutun kuɗi har naira biliyan 512 daga haraji da ƙasar ke karɓa a watanni uku, wato daga watan Afrilu zuwa watan Yuni. Tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa Isa Tijjani ya tsokace a kan rahoton da Bankin Duniya ya fitar yana cewa
ban yi mamakin haka ba, saboda koda ci aka yi mu nema na ɗaya abun ba zai baya wa mutane mamaki ba, saboda yanzu ƙasar nan Allah ake kawai a karɓo bashi, ko da dalili ko babu dalili kawai so ake a ce a karɓo bashi. Shugaban ƙasa ya tura majalisa su sahale a karɓo bashi, an sun sahale shikenan magana ta kare, idan ba su sahale ba sun zama abokan gaba. Kuɗin ka rasa ma to wai menene ne ake yi ne?
Amma ga ƙwararre a kimiyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yana ganin batun kuɗaɗe da ofishin ƙididdiga ta fitar ana raba shi ne ga ɓangarorin gwamnatin ƙasar baki ɗaya.
Kuɗaɗen nan in an karɓe su na haraji ana rabawa ne a tsakanin gwamnatoci a hawa uku, ƙananan hukumomi su karɓi kasansu, gwamnatin jihohi ko gwamnatocin jihohi su karɓi kasansu, sannan ita uwa uba gwamnatin tarayya ta karɓi kasanta. A kusan kashi 80% na wannan kuɗi in an karɓe su a sheku, kin ga gwamnatin tarayya ba ta karɓan kuɗi da yawa ko kaso mai tsoka a cikin wannan haraji in an karɓa.
Shi ma malami a tsangayar tattalin arziki a jami'ar Kashere ta jihar Gombe Dr. Isa Abdullahi ya tsokaci akan batun yana cewa
to dalilin da yasa bashi har yanzu komin yawan kuɗin da za a samu a Najeriya sai an ci bashi kafin a yi wasu abubuwa ga shi ne kamar haka. Ƙasar tana da waɗansu cibiyoyi na demokuraɗiyya wanda su ɗinnan sun zamanto wasu kafafe ne na wanda kuɗaɗe masu yawa suke tafiya a wannan majalisar. Misali akwai majalisun Najeriya wanda a shekara za ki ga a majalisa ɗaya ko kuma majalisun nan an yi musu kasafin kuɗin sama da naira biliyan 120, to su kenan da ake ganin su. Ga gwamnonin jihohi guda 36 gwamnoni kenan, ga majalisun jihohi su ma har yanzu tsadar gudanar da gwamnati a ɓangaren demokuraɗiyyar nan a yau ya zamanto wata hanya da kuɗi ke tafiya mai yawa a wannan wajen.
Bankin Duniya ya ce basussukan Najeriya tare da cibiyar hada-hadar kuɗaɗe ta ƙasa da ƙasa ya kai dalar Amurka biliyan 11.7, kwatankwacin naira tiriliyan 4.8. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, sai kuma jihar Lagos. 'Yan sanda a Najeriya sun kama wani ɗan ƙasar da ake zargi da wawurar zunzurutun kuɗi kusan naira biliyan 2. Mallakar masu ajiya a wasu bankunan ƙasar masu bincike musamman na rundunar 'yan sandan ƙasar ne suka kama shi a Lagos. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama wani mutum mai suna Sallawar Abdulmalik Femi da ake zargi da shiga asusun wasu bankunan Najeriya inda kuma ya wawushe wasu kuɗi kusan naira biliyan 2. A wata sanarwa da rundunar 'yan sandan Najeriya ɓangaren da ke bincike akan almundana na kuɗaɗe ta fitar ta bayyana cewa mutumin ya jagoranci gungun wasu masu shiga asusun mutane da ke bankuna daban-daban wajen wawushe kuɗaɗen ajiyarsu, a cewar kakakin binciken rundunar 'yan sandan Najeriya bangaren yaki da almundahanan kudade DSP Eyitayo Johnson, wanda ake zargin ya yi amfani da katunan sayan kaya na Jabu, inda kuma ya wawushe waɗannan kudade daga asusun waɗannan bankuna. Asirin mutumin da ya tunu ne, inji DSP Johnson, a lokacin da wanda aka sacewa kudaden suka farga suka sanar da bankunan su, yayin da bankunan kuma nan take suka tuntubi babban bankin Najeriya inda aka zakulo shi. To koya irin wannan ayyuka na yan damfara a bankuna da kuma daidaikun jama'a zai shafi 'yan Najeriya da ma mu'amalan Najeriya da sauran kasashen duniya ta fuskar kuɗi? Tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wani masanin tattalin arziki da sakajari a Najeriya.
Matsalan da ake samu ko kuma illin wannan matsalan da ake samu na mutane da suke amfani da iliminsu na fasahan zamani da ake sarrafawa ta hanyar kwamfuta, ana amfani da shi wurin hada-hadan kuɗi da suke shiga suna satan dukiya ko na jama'a ko kuma na waɗannan kamfanonin ko bankuna. Ko da ke bankuna ayin ka duba za ka ga dama ba kuɗin su bane, kuɗi ne na jama'a. Illan wannan abun yana tattare da irin ci gaba na zamani. Kaga a da irin waɗannan abubuwan suna da wahala duk da cewa ana samu. To amma yanzu abu ne wanda yake ya game duniya, ko manyan kasashen da suka ci gaba akan samu irin waɗannan matsaloli, ba ma ko a bankuna ba, hadda har ayyuka na harkoki na tsaro da harkoki na bayanan sirri da kuma wasu dangantaka na ƙasa da ƙasa, a wani lokaci ma har harkoki na zabe, tunda ana amfani ne yanzu muna cikin duniyar kimiyya. To wannan abu gaskiya yana jawo tsoro ga zukatan masu amfani da shi, kuma da zaman dardar da kuma rashin yadda. Kaga irin wannan idan ana samun shi ba a tare ba, to zai iya tagayyar tattalin arzikin duniyar gaba daya.
Kwa makon da ya gabata ma sai da rundunar 'yan sandan Najeriya ta shafke wani matashi dan shekaru 22 mai suna Joshua Adeyinka Kayode, wanda ake zargi da damfaran wasu mutane 170 na zunzurutun kuɗi fiye da naira biliyan 10, inda ya amfani da wani jabin kamfani na saka jari. Yau dare su suka aika masa da kuɗi. Yanzu haka ma dai wani sanannen dan damfara da ake kira Hush Puppy yana fuskantar shari'a a ƙasar Amurka, bayan da rundunar 'yan sandan musamman na FBI suka cafko shi a birnin Dubai inda yake zaune, da kuma ake zargin sa da wawushe wasu kuɗaɗe na jama'a duk dai a ayyukan damfara da aka fi sani da 419 ko kuma Yahoo. Babangan Shifrin Murai Amurka daga Najeriya.
To bari mu rufe taskar rahotanninmu a jamhuriyar Niger, inda gwamnatin ta aiwatar da naɗe-naɗen mukamai a ma'aikatar kuɗin ƙasar da nufin maye gurbin wasu jami'an da aka gargame a gidan kurkuku a watan jiya saboda zarginsu da hannu a wata almundahanar dubban miliyoyin sefa. Sai dai ra'ayoyin jama'a ya bambanta game da sahihancin wannan mataki. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron majalisar ministoci na yammacin jiya Alhamis ne ya bada sanarwar aiwatar da naɗe-naɗen wasu daraktoci da controller da sufetocin sha'anin kuɗi a ma'aikatar kuɗi ta ƙasa, makonni biyu kenan bayan garkame wasu manyan jami'an ma'aikatar da ake zargi da haɗa kai da wani jami'in fadar shugaban ƙasa Ibrahim Ibu Karage, wanda ake tuhuma da fitar da miliyan 800 na sefa daga asusun Bitalmani ta barauniyar hanya. Abdu Sidi, mamba a reshen kungiyar yaki da cin hanci Transparency International, ya yaba da wannan mataki.
Ya kamata a ce ma'aikata shi taka tsantsan da dukiyar ƙasa, ya zamanto in an ka ba su aiki san aikin gida, an ka ba su amana, ta aka ba su Niger ta kashe kuɗi suka yi karatu, ta kashe kuɗi har da sun kai wannan matsayi aka ba su aiki, kenan amana ta, wanda ko wacce amana ya kamata a hukunta shi.
Matakin gwamnatin ya shafi mukamai sama da 10, abinda masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ya bayyana a matsayin wata babbar kakkabar da ke hangen cashe aya da tsakuwa.
Wannan ma'aikata ita ce wato shishiniya ta tsaka mai dauke da tahiyar ƙasar Niger a bisa fannin kuɗi, kenan duk in ana son a kawo wani gyara tabbata wannan wuri sai an tsarkake shi, saboda akwai mutane da yawa wanda ya kamata a ce an fudda su daga wannan wuri, sun yi shekaru aro-aro suna cin karensu ba babbaka, sun san irin hanyoyin da ake iya bi a cutar mu Niger da dangancin kuɗi. In ana son wannan gurin na shugaban ƙasa na cewa an tsarkake Baitulmalin gwamnati da kuɗin gwamnati, kenan Chile sai an kawo sauyi a wannan minista da kuma wurare ma diyawa inda kuɗi suke shiga suna fita.
Sai dai a nasu bangare jami'an ma'aikatar kuɗi na cewa hukumomi sun yi gaugawar yanke hukunci akan waɗannan jami'ai domin har yanzu mashara'anta na ci gaba da gudanar da binciken wannan badakala. Umaru Barmu shine sakataren kungiyar jami'an ma'aikatar kuɗi wato SNAF.
Yaya ake cewa wanda baka tabbatar da laihin da yayi ba sai kai galgawal ka hudda shi kuma har ka sa wani kuma cikin dan karamin lokaci da bai wuce sati biyu ko uku. Kusan su yan siyasa matsalarsu su suke yin waɗannan dokokin su ne na harko waɗanda za su tambaye kuma dai a ce musu kai wane ya ne abin nan akwai yanda ake yi ko to in kai yi yanda suke son nan ne wagga take farawa da ta faru tunda ba yau aka fara ba ya a finansu duk in matsala irin wagga ta taso sai ga yan ma'aikatan nan ta kuɗi su ne ake ɗauka waɗanda suka yi laifi suna nan yanzu hakan ga basu ma damu ba suna nan zaman su hankalin su kwanci.
Ainihin binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta Halsiya ta gudanar a fadar shugaban ƙasa ne ya gano cewa wani ma'aikacin fadar wato Ibu Karage ya yi amfani da takardun jabu domin fitar da kuɗaɗe akalla miliyan 800 na sefa daga asusun betul malin ƙasa tsakanin 2018 da 2020. Mafari kenan shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya umarci ministan shari'a ya damƙa komai a hannun mashara'anta wacce ta kaddamar da binciken da ya yi sanadin kulle mutane 12 a gidan yari akasarinsu jami'an ma'aikatar kuɗi ta ƙasa a bisa zargin su da hannu a wannan harkala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla yanzu kuma ga rahoton mu na musamman daga Garba Awwal.
Wajen da sun jamhuriyar Kano ta bukaci duk wani dan kasar a yanzu haka da ya karɓi alluran rigakafi na cutar coronavirus Kano na biyu. Alhaji Baba Mustapha wanda aka fi sani da Baba Lusa shi ne shugaban kwamitin alluran rigakafin a ƙasar ta jamhuriyar Kano ya yi mini ƙarin haske kan alluran rigakafin da ma yadda al'umma suke kallon rigakafin ta corona a faɗin ƙasar baki ɗaya.
To aikinsa dai makarin kada shi corona din ya shigo da kafi a jikinsa ne domin wani suna na kiran wannan rigakafi to shi sa domin aka yi rigakafi kuma ya dukkan in yi dusu don gaje ga ce a wannan kamar mutum nan ka riga mishi kafi ba zai shiga jikinsa ba haka ne.
Wani kila za ka yi wa sauran jama'a wajen ganin cewa sun yi tururuwa sun zo domin su karɓi wannan allurar?
Abin da gama jama'a dai don Allah dai so su dauka babu wani cuta babu wani abin da wannan makarin jiki ne makarin lafiyar mutum ne domin corona kan da akwai corona ni kai na ma na dauka su biyu ni ne kila kuna su biyu na dauka.
To ya kulalen da ake ba wa jama'a na tallafin corona nan kuna kokari ganin cewa kowa ya samu ko kuma akwai wani matsala ne?
Kowa bai samu ba abin da ya sa da kowane aka dauki sunansu na farko a cikin suna an tace ba kowa ba ne ya samu wani farkon din tun zuwa na biyu na zuwa kan aka ce tun da ke na farko ba ta dauka na biyu ba domin duka na farkon nan kowa bai samu ba shi kowa samu na farko sannan za ba su na biyu.
To yanzu haka nan kana ganin cewar wannan kuɗaɗen ba za su samu matsala wajen karɓar su ba?
Ba matsala wajen karɓar su wato dai ina ka baka lamba a cikin telefon ka in ka buga shi ina ce ka buga wannan lamban din in ka buga wannan lamban din domin ba can gunsu kake tafiya ka dauko ba a cikin lamban ka ne a cikin telefon ka ne idan kana da MTN ne ko MTN sai a turo maka a cikin MTN ka kuma na Orange sai a turo maka a ciki.
Har sau nawa ake bada wannan
sauku? Na farko da 45 na biyu 45 to na uku din shine gumiya
tara
tara da wannan hausa sosai ne kuma da faransa ka dirben jimil
haka lalika. Profesa Obalasa a madaisa na shugaban kwamitin bayar da shawarwari kan cutar coronavirus a fannin magani bakaɗen fata musamman a majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce
shine muke gargadi ga 'yan adam domin su majalisar ɗinkin duniya abin da ya razana mu kuma ya tsorata mu yayin da wannan annoban coronavirus ya bayyanu sun nuna cewa ƙasan Afrika dai zai zama makabarta har dai a rasa ma inda za a binne ɗan adam. To yanzu shi muka tashi tsaye muka duba irin namu kundin magunguna da magabata suka bar mana da muka gada yanda suka yi suka kare kansu da annoba domin wannan ba farkon annoban da ya faru bane a duniya. To shine muka saka waɗannan asiren waɗannan mataki da magunguna, ce Allah kuma ya sa wannan annoban din ba ta shafe mu yanda su waɗannan suka yi tunani ba. To, mu abinda muke gargaɗi dai da akwai magungunan mu, kaga kaman ta gargajin nan a riƙa tafasa ana sha, kaman su abin nan ƴaƴan kuka a tafasa shi a riƙa shan shi a haɗa ma da zuma. To, duk waɗannan ina ƙara garkuwan ɗan adam. To, kaga garkuwa ya ƙaru, kuma duk wani cutan da zai zo ta iska ne, ta ruwa ne, ta abinci ne, to garkuwan ɗan adam wannan sunadarin za su kare ɗan adam da waɗannan irin annoban.
Shugaban kwamitin alwar rigakafin na shiya-shiya Alhaji Lambala, ga inda kiran mu ta kasance.
Daga cikin 'yan shekaru 18 din mun samu waɗanda suka zo kam suka yi, da kuma waɗanda suka ɗan manyanta sun zo su yi.
Yanzu ya kuke gani za a ci gaba da yi ne bayan wannan kwanaki biyar ko kuma?
Yanzu dai a takaice dai za a dakatar da shi yau, duk mu gani tsawon lokaci kuma za sake somawa. Amma dai gurin yin shi na da tun asali da aka saka suna nan operationnel, duk mai bukatar yi zai je nan dispenser de Nobel ko kuma cece babban abinan district da abinan da Congo ya je ya yi a can.
Mun ji ana bada wadansu kuɗaɗe, shin akwai wadanda aka ba su kuɗaɗe ne kafin su karɓi wannan allura?
Babu wanda aka ba shi CC kafin ya karɓi wannan allura. Mutane ne suke faɗan irin ya nasu. Allura rigakafi kan ba wanda aka ba shi dala saboda ya zo ya allura, ba wanda aka ba mu.
Yanzu me fatanka ga al'umma?
Fata na ga al'umma dai duk wanda yake so ya tare lafiyan jikinsa, ya kula da lafiyan jikinsa. Kun bai samu ya allura rigakafin nan ba mu sa abin da zai biyo bayansa ba.
Kala nawa ne ake yi allura?
Kala ɗaya ce.
Farko kenan?
Na farko kenan, kuma in aka yi na farko akwai na biyunta rendezvous bayan sati hudu.
Ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya masu wayar da kan al'umma kan allurar ta rigakafin ga irin tattaunawar da muka yi da shi.
Kasancewan muna da gwamnati, gwamnatin nan kuma zaɓaɓɓiyar gwamnati ce wacce take kokari da daidai iyakacin kokarinta, saboda ta ga al'amarin kamaru ya fita, kuma game da sha'anin kuka da ake na waɗansu abubuwa ana yin su ne ba nan kaɗai ba ne, domin wanda duk bai fita ina ganin kama a kamaru ake cikin tawilin matsuwa ko waɗansu ba haka ba ne. Game da wannan sha'anin nan, gwamnati na iyakacin kokarinsa, ta a'aza mutane, ta saka ministoci, kowane minista da ake da aka bashi kuma ina yi, kuma a yadda yake abun kaman competition ake yi, ba yadda za a yi a ce an saka mutum ya je ya kirkiro wani abun da gobe zai cutar da ƴan kamaru sannan shi a zarge shi. Wani duk abun da muke ji a bakin mutane ana faɗa ne kawai muna ji, to amma abun ba haka yake ba. Ina da kyau dai abun duk yadda za a yi mutum ya lura da cewa tukunna a matsayin ministoci ma su ma ministocin duk sun ji an musu, mutum ko ba zai kai kansa ya masa allura ka
ce yanzu kai a matsayinka kana ganin wannan allura ya kafi a mafita ne ga al'umman kasar Kamaru?
To, ina ganin shi ne mafitan. In ba mafitan ba, yanzu kaman mai masu shekaru da yawa idan abun ya rika shi me za a iya masa? Abun zai wuya da gaske ko ba haka ba, saboda ka ne ina gani mafitan da muke da shi ɗaya kenan kawai shine zancen abu na al'amarin nan. Ko da yake na ji wadansu sun ce wai gwamnati ta ce duk wanda ya ga ba zai yi ba yana iya zama bai yi ba, amma ya yi kokari ya kiyaye kansa. To, kiyaye kan nan wanda yake in dai abun ya faru karshe dai za a je asibiti.
Wani kira za ka yi wa talakawanka a daidai wannan lokaci da ake kokari a yi wannan allurar gida zuwa gida?
To, abin da nake so shine mutane su farga da wani abu daya, kada mu zauna kullum ana yin abu a ƙasar mu na baya. Mutane masu karatu da yawa sun fahimci abun da yawa, kuma sun yi alluran. Kamata yi mu ma in an zo mana, to kada mu zauna kamo ce ba za mu yi ba alhalin ba mu da wani abun da za mu yi a madadin wannan.
Mama Awar Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin labarin wasanni.
wasanni a takaice.
Wannan gaban nahiyar Afirka suna kokarin ganin cewa an gudanar da zaben aji-ajin da su buga kwallon kafan nahiyar Afirka a kasar Kamaru, wanda kasashen nahiyar guda 24 ne dai za su taka leda domin ganin cewa sun dauki kofin na zakarun nahiyar Afirka wanda za a buga a kasar ta Kamaru a shekarar 2022. Masoya kwallon kafa a kasar Kamaru sai dai za a gudanar da zaben ne na aji-ajin a ranar 17 ga watan 8 shekarar 2021 nan a Benin Yaounde. Masoya kwallon kafa a kasar Jamhuriyar Kamaru suna nuna jin daɗin su kan wannan wasan, musamman ma matasa na kasar, ganin cewa karan farko kenan da za su kalli wannan wasa cin da cin, wai ganin annabin tsohuwa.
A gaskiya alhamdulillah, gaskiya muna cikin farin ciki kasancewa za a gudanar da wannan gasar a kasar Kamaru, duk da cewa an gudanar da shan a kwanakin bayan da suka gabata, amma wannan da yake ya kasance babbar gasar da za a gudanar karo na farko a kasar Kamaru. Gaskiya muna cikin farin ciki, kuma muna fatan cewa a lokacin da zai zo za a gudanar cikin kwanciyar hankali da kuma an nasarar wato kawar da wannan cutar ta COVID-19.
Ina cikin farin cikin kasancewa na karo na farko ne da za a gudanar da wasan kwallon kafa a nan kasar mu Kamaru, inda muke gani a wasu kasashe daban-daban ake gudanarwa. Yanzu muna fatan Allah ya ba su sa'a nasara a cikin wasan da za su gudanar a nan kasar mu ta Kamaru. Inda muke gani dai a television an gina wajen gudanar da wasan din, kuma sun yi kyau sosai. Muna fatan Allah zai taimake su a cikin ayyukan.
To gaskiya a matsayina na matashi, gaskiya ina cikin matugon farin ciki, fasu farko kenan za mu gani a kasan kuma dama a wajen tura muke gani kullum a TV, muna gani a kasashe daban-daban. To kasancewa a ta wajen mu yazo, alhamdulillah, gaskiya muna jin daɗi, kuma kasancewa kan bana a wajen mu zai ai kaga ko ya kai tafiya kawai stadin da za mu yi, gaskiya zai burge mu, kuma za mu ji daɗi sosai. To gaskiya kai ma ka gani a can sun zo kaman da ya wuce, alhamdulillah ya wuce sosai, balle kuma yanzu kuma sun sake saka karfi, suna gwagwarmaya sosai wajen gine-ginen stade da gidajen da mutane za su zo su kaga. Abu ne gaskiya da gwamnati ta yi kokari ta waje ta wannan fanni.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A yau Juma'a, kungiyar Taliban ta ce harharan da suka kai cikin dare sun kame manyan biranen lardunan biyar na Afghanistan, waɗanda suka hada da Kandahar ta kudu, Herat ta yamma, Taghar Inawa ta arewa maso gabas, da Lashkar Gah ta kudu, da kuma Ghazni, birni mai matukar muhimmanci. Karbe manyan biranen ya taimakawa 'yan Taliban akan kananan biranen lardunan da ke kewaye. Hukumar kula da manyan guguwa ta Cuba ta rawaito da sanyin safiyar yau Juma'a cewa mahaukaciyar guguwar Fred za ta zubar da wa makon ruwan sama a gabashin Cuba. Mahaukaciyar guguwar ta Fred tana tafiya ne tare da iska mai ƙarfin kilomita 55 cikin sa'a guda. Hukumar ta ce ana sa ran Fred za ta rage ƙarfi a cikin kwanaki masu zuwa, kuma tana iya zubar da ruwa a wani lokaci yau Juma'a. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka, wato FDA, ta ba da izinin yin allura ta uku ta rigakafin COVID-19 ta Pfizer ko Moderna ga wasu mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi. Makaddashiyar kwamishinar hukumar Dr. Janet Woodcock ta faɗa a cikin wata sanarwa daren jiya Juma'a cewa.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake ce a yi hutun ƙarshen mako lafiya.